أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja, don karanta littafin Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda aka bi sani da Ash-Shama'il al-Muhammadiyya. Bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wata'ala, za mu shiga da karatu. Muna masu farawa da kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon koyi da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana kauna da biyayya zuwa gare shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon makwabtansa a gidan aljanna. Na biyu, ina ba da hakuri kwanaki da dama ba a samu karatu ba saboda yanayi na tafiye-tafiye da suka kama ni, wanda daman na sha faɗa karatun sai hakuri, abin da ya sauwaka sai a yi amfani da shi, yanda kuma ban samu dama ba saboda yanayi na rayuwa sai a ba da uzuri. Na kan da yi ƙoƙari matuƙar, ina gari zai wahala wani uzuri ya hana ni, amma in dai ba na nan to babu yadda aka iya, sai wanda ke gari yake yin abu. Mafhum? Sai su daga sai a yi hakuri da yadda ya faru. Yau da ikon Allah, idan zan tuna daidai, za mu tashi a kan darasi na 12 ga watan Rajab. Kuma darasi na 12 a littafi, kuma muna 26 ga watan Rajab shekara ta 1438. A kan wani hadisi za a tashi? 28. Menene farkon hadisi din, me yace? Na'am. Eh, karanta ina jin ka, ai bawan Allah. Na'am. 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 A wannan hadisi za mu tashi? Diga kun yi tufaji a gasa za a tashi? Amma bayin Allah, kun amince a kan hadisin za a tashi? Wanne ne? Wani ya ce a'a. Wanda suke ga a kan hadisin za a tashi suke masu littafi, karwani ya ruɗa mu. Iya wanda yake min darasi da littafi, wanda yake ga a kan hadisin za a tashi ya daga hannunsa. Wanda suke gaba a kai ranar su daga hannunsu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu wani wanda ke sa alama ko yayi nazari ya gane na za a tashi? 29 a kan za a tashi. Kai ka amince shi ne? Kai ma ka amince shi ne? To, eh ina ga ai wannan bambancin nan ban bugu ne shi 29 da shine nakan da yake magana me matanin hadisin aka sha'a to ina ga dai an yi tafaki din shirin ne duka uku shi suka je sauran kuma sun yi shiru so as-sukutu riba duk wanda ya shiru ya yarda to Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci zamu tashi akan sa kenan a gabanin karatu zan tunatar da mu akan kusantowar watan Ramadan a mun ga yadda kwanaki ke gudana kamar yanzu a ce kamar sati da ya gabata ko wata da aka kammala Ramadan amma yanzu muna watan Rajab daga Rajab sai me sai Sha'ban sai Ramadan bi ma'ana tsakanin mu da Ramadan yanzu akwai kasa da kwana 40 wanda yake na mana gwajin ta na kusa da mu yana daga cikin dabi'u na magabata sahabbai tabi ai radiyallahu anhum wa rahimahumullah idan Ramadan yana dab da isowa sukan yawaita addu'a da cewa Allahumma ballighna Ramadan ya Allah ka isar da mu zuwa ga Ramadan ko kuma Allahumma ballighna Ramadan bil iman Allah ka isar da mu zuwa ga watan Ramadan da imani gabanin zuwa watan Ramadan da wata 6 sukan yi addu'a Allah subhanahu wataala ya kai su ga watan Ramadan cikin halin lafiya da imani ya ba su ikon bauta masa bayan watan Ramadan sukan yi wata 6 suna roƙon Allah ya karbi addu'o'in da suka yi da ibadunsu a watan Ramadan saboda shi a musulunci yin aiki daban karban aiki daban aiki shi kake da yakinin ka yanzu muna da yakinin mun yi sallar magariba amma duk masallacin nan babu wanda yake da yakinin an karbi sallar magariban sa duk duniya babu fitina ga mai imani da kai wannan shine kai aikin amma har a yau ba a taba leka maka aka duba cewa da kayin ka ci ba jarabawa duniya ana iya makin a ce kaci a kaci bi kaci si amma duk ibadun da muke yi sallah azumi zakka aikin haji sadaka sadar da zumunci da makamantansu babu mutum ɗaya da a yau aka taba leko masa aka ce an karba kuma yin aikin shi yake da sauki amma cika sharuɗan karban shi yake da wahala Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa da cewa yake inda yana da yakinin ya taba yin sujada guda ɗaya sanya goshinsa a ƙasa kwaya ɗaya a duniya da Allah ya karba da hankalinsa ya kwanta inda ya taba yana da yakinin ya taba yin sujada ɗaya Allah ya karbe ta ba fa sallah gaba ɗaya ba kuma sujadan ba an ce sai ta farilla ko nafila ba ko da sujudut tilawa sujadan da ake a karatun Qur'ani inda yana da yakinin ya taba yin guda ɗaya da Allah ya karba yace da hankalinsa ya kwanta dan yana da yakinin ya taba shiga cikin waɗanda Allah yace innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin cewa Allah yana karban aikin masu takawa ne amma bai da yakin wannan yasa babu jarrabawa kamar shine kana yi amma babu inda aka leko aka ga ya maka shafa abun yayi kawai yi kake kana miƙawa amma babu labari da kayin kayi nasara an karba an yi makin jarabawan yayi bai ma babu labari tunda aka balaga ake amma har yanzu babu labari to babu jarabawan da kai wannan ka shiga jami'a tun daga aji 1 2 3 4 ko 5 ko 6 bisa ga adadin shekarun da ya kama kai da kurs da kake sai zama tun daga farkon jarabawan ba a taba gaya maka jarabawan ka kurs kaza ka ci kaza ka ci bi kaza ka ci sai ba kowanne kai sai a tara ka tafi aji 2 sai ran da za ka gama sai aka bude maka ai akwai tashin hankali inda kadan kadan ake baka za ka yi shiri to yanzu haka muke tsayi kawai sai dai kaga wasu alamu wataƙila na cewa in kai sa'a fa an karba alama shine kai addu'a sai kaga biyan bukata an cuce ka kai Allah isa sai kuma wanda ya kai wa Allah sai ya ga sakamakon abubuwa irin waɗannan makamantansu suna nuna cewa akwai alamar ana karba amma ba yaƙini ba ne kana kwatanta bin dokokin Allah subhanahu wataala na kware da suke tare da kai suka ce wani akwai kwatanta bin dokar Allah wannan alamar cewa ana tsammanin an karba ne amma babu yaƙini a kai ka duba fa annabawa irin Ibrahim alayhi salam ibada yake yi amma yana cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim annabi Ibrahim da annabi Isma'il suna gina Ka'aba ba fa suna gina masallacin An-Nur bane a'a masallacin Ka'aba suke ginawa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi barakati mubarakan wa qudan lil-alamin Ka'aba suke ginawa amma ba su amince da aikin su yayi ba suna cewa Allah ka karba daga gare mu وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سنة فجلة كعبة أما سنة ربنا الله يكرمه wannan yasa dole mu riga gane yin aiki daban idan zamu yi aiki
mu roki Allah ya bamu ikon yi don neman yaddarsa, na biyu kuma mu yi koyi da sunna. Ke sa zamanin magabata kamar Sufyan ibn Uyayna alayhi rahmatullah an same shi aka ce an yi rasuwa tashi mu je sallan ga mu je makabarta, sai ya ce to guda ka ta, aka ce me kake bukata, yace sai na yi niyya. Sai ya gyara alaka tsakaninsa da Allah cewa zai je yayi sallan don Allah ya je makabarta don Allah ne. Suka jira suka gaji, yace ni yace ban gama ba ku je kuwa, to iya nufin ya gamsar da kansa neman yardar Allah yake nema da aikin gabanin ya. San da ya samu nutsuwar ya yaki shaidan, yanzu zai je sallan gawa don Allah ya je makabarta don Allah, sai sai yake tafi abinsa. Amma wani lokaci mu ba mu tuna wannan ba, sai kai aikin baka tunanin cewa wai aikin yana bukatar niyya, ba wai ka ce na wai kaza wa kaza, a'a, tsakaninka da Allah ka bijiro a zuciyarka cewa wannan aikin baka da wani manufa sai Allah a cikinsa, wannan shi ake bukatar niyya. Mafhum? Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci, muna roƙon Allah ya kai mu ga watan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu ga watan Ramadan a cikin imani. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya mana jagoranci. Haddathana Suwaid ibn Nasir qala haddathana Abdullah ibn al-Mubarak an Ma'mar an Thabit al-Bunani an Anas anna sha'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila an safi udhnay. Wannan hadisi ne ingantacce wanda mun yi magana a baya a kansa, cewa hadisi ne da yake ingantacce. Mun yi karatu akan hadisin a baya, wa zai iya gaya mun a wani wuri mun karanta hadisin? Na'am, a babi na farko mun yi karatu akan abin da ya kama da hadisi din. Hadisi ne wanda Imam al-Bukhari rahimahullah da kansa ya kawo shi. Haddathana Suwaid ibn Nasr. Suwaid ibn Nasr ya babu labari kala haddathana Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak Allah ya masa ya kara masa ya dai kuma Allah ya masa rahama, ya babu labari an Ma'mar daga Ma'mar ibn Rashid alayhi rahmatullah, an Thabit al-Bunani daga Thabit alayhi rahmatullah, an Anas daga Anas ibn Malik radiyallahu an yace anna sha'ara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana ila an safi udhnay. Lalle ya kasance gashin manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance ila an safi zuwa ga rabin kunnansa ne. Kada mu manta muna babi na uku, babun ma jaa fi sha'ari Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, babi da ke bayani cikin abun da ya zo na bayanin gashin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace haddathana Suwaid ibn Nasr anna sha'ara Rasulullah, lalle gashin manzon Allah ya kasance ila an safi udhnay zuwa ga rabin kunnansa. In mun ce rabin kunne, kamar yadda ne bayani a darasi na karshe, ba iya nufin tsakiyar kunne nan ba. Idan aka ce ila an safi udhnay shine ya bar kunnan amma bai iso kafada ba, so daka ya tsaya ya tsakanin kunne da kafada, to a tsaki yake, shine ila an safi udhnay. A baya mun yi karatu cewa gashin da ya tabo kafada mai sunansa Al-Jumma. Gashin da ya kuma ya wuce kunne bai zo kafara mai sunansa Al-Wafara. Gashin da yake kunna kuma mai sunansa Al-Limma. Jazakallahu khairan, zadakallahu ilman wa imanan wa ikhlasan wa tawfiqan wa hidayatan wa iyaya wa iyakum jami'an. Yayi kokari. Gashin da yake nan shine Al-Jumma, wanda ya zo kafara. Gashin da ya wuce kunne bai zo kafara ba, shi ake cewa me? Al-Wafara. Gashin da ke kaman kunna sai a ce Al-Limma. So daga ila an safi udhnay, gashin fiyayyen halitta ya wuce kunnansa a tsawo amma bai iso kafada ba, anan wannan babin ya zama me kenan? Ya zama Al-Wafara. Amma a hadisin baya mun karanta cewa gashin sai yana tabo kafada, anan ya zama me? Al-Jumma. Mafu? So Al-Jumma ya tabo nan, amma Al-Wafara ya wuce kunne amma bai iso kafada ba, sai a ce Al-Wafara. So wannan yake nuna cewa ba sa warware juna. Dalili kuma shi ne gashi abu ne da yake ƙara tsawo kuma ake iya yanke shi. Za ka iya ga mutum jiya da suma da yawa, gobe sai ya cire gashin kansa gaba ɗaya. Kaga wanda ya gan shi a jiya nan ce ba mu misalin mai sufa sai ce mai suma sai ce Malam Ibrahim, ai jiya da na ga suma sanda ta ba ni tsoro. Wanda ya gan shi a yau kuma sai aka ce ba mu labarin wanda ya zama kansa ba gashi sai ce Malam Ibrahim, kuma duka mutum da ne. Saboda wanda ya gan shi jiya ya gan shi da cikakken gashi, wanda ya gan shi yau kuma bayan ya yi me? Bayan ya yi azzi. Kai da kanka ana iya samun hotanka ga lokaci kaza da gashi lokaci kaza babu gashi mafhum tayyib lokaci kaza da hula lokaci kaza babu hula lokaci kaza gashin baki ya tar lokaci kaza gashin bakin babu shi ba ni so na bada misali da gemu kuma kar wani ya ci an bada misali lokaci kaza da gemu lokaci kaza babu in kai kokari ka bar shi so daka a wannan hadisi sai bayyana gashin yana da tsawo da ya wuce kunne amma bai iso kafara ba kuma kamar yadda muka yi bayani a baya asar ya karantar da mu da cewa man kana lahu sha'run falyukrimhu manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yace duk wanda yake da gashi to ya mutunta gashinsa shi mutunta gashi sunna ne ba kuma mutuntawa ya zama ba kada aiki kullun a duniya sai gyaran gashi ba banda ko ba haka ake nufi ba ana nufin ya zama dai kana wanke shi ba kazanta kana iya taje shi daga lokaci zuwa lokaci kana iya aske shi in kana da dandruff kai kokarin sanya anti dandruff a cire a kaye in akwai kwarkwata a sa magani saboda a da yawanci mukan dauka wai kazanta ta kawa ne wallahi kazanta ba ta kawa bane don da ustazan da an ka dauki 80s har competition din kazanta ake yi wai ana ga wannan imani ya ka imani sai mutai zauna watansa guda biyu ka boye mai wai saboda tsabar tsoron Allah ga hadisi da ke nuna maka wajibcin wanka ma duk ranar juma'a ghusl yawmin juma'a wajibun ala kulli muhtalim wai ta bace maka manzon Allah ka zami ne ba ka zami bane da kansa a cikin hadisin bukhari yace inna allaha jamil yuhibbul jamal Allah subhanahu wataala mai kyau ne kuma yana son me abu mai kyau shi yasa ka'ida musulmi na kwarai ba ka zami bane ko da sana'ar ka ta yanayin kazanta ne in an kammala to aje ayi wanka a fito wannan shine ka'ida ya zama wani lokaci za a wayi gari kana cikin dauda saboda yanayin sana'a amma in an kammala kuma sai da ka'ida za a yi wanka a gyara jiki kada ka zama makaniki yadda ka wuni a gareji kuma ka za ka wuni a gidanka kuma haka za ka hau kan gada ka kwanta kuma kana so ita iyalinka ta yi gaye kuma kai a gida makaniki a gareji makaniki ha ba ka mata adalci ai makanikanci a gareji ne a gida menene menene a gida gayu ne a gida ai a gida cinyewa ne so dole zama kana da tsafta amma ba wai yadda kake a gareji kuma ka zaka dawo gida ka kasance ba mafhum tayyib shi yasa ka'ida gaskiya ustazai a rika yin tsafta in akwai wanda ke da wannan zafin kai din to ya sani a yi wanki a goge kaya a saka fararen kaya suna da tsafta a wanke kai a yi taje shi akwai dandruff a yi maganinsa akwai kwarkwata a kashe ta a gyara kayi to wannan mu sani fa addini ne ba wai ka bar gemun ka kwarkwata na taruwa a cikinsa ba wannan ba shi ne ta gaba ba mafhum sai gyara jiki yana da kyau amma dai gyara zuciya ya fi shi muhimmanci حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعرا وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فيه بشيء ثم فرق رسول الله رأسه حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن عبد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس دغ عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم yace lalle manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi kana ya kasance yasdilu sha'ara yana sake gashin sa ya sauka kasa wannan hadisi Imam al-Bukhari rahimahullah ka wace hadisi na 3586 3588 na'am haka Imam Muslim rahmatullahi alayhi ya ka wace hadisi na 2336 cewa manzon Allah ya kasance yasdilu ra'asa yana barin gashin sa kawai ya sauka kasa haka gashin na larabawa ne akwai waɗanda Allah subhanahu wataala ya musu baiwa da gashi bisa ga halitta daga cikin su akwai larabawa maza za ka ga wani balarabe namiji gashin kansa yafi gashin kan mata ma da ba larabawan ba yanayin gashin su za ka ga namiji yana da gashi da sai ya kwantar har kasa akwai ɗalibin da na karantar a jami'ar musulunci aljami'atul islamiyya ta Madina gashi sun lokaci idan ya daure shi haka a baya yakan sauko ya zo har gadon bayan sa nan ya kwanta, kuma idan zai rage gashin bayan sati biyu sai ka dauka kaman yadda ka san kajin poultry haka gashin yake, yadda ka san wani abinci ake bashi na daban ya ci. Amma bisa ga yanayin gashin mu yadda kabari zai hana ya kwanta a baya, sai dai ya ji tashi sama kaman kwarya, amma zai wahala a ga wai yana kwanciya. To su yanayin gashin kwanciya yake, mu kuma gashin mu iya da dan tauri, to kawai sama yake kallo, wani ya kalli sama maso kudu, wani sama maso gabar, wani sama maso yamma, haka yake yanayin sa. Amma suna su saboda laushin sa kwanciya yake. To manzon Allah ya kasance yasdilu ra'as sha'ara, yakan kwantar da gashin sa kawai, gashin sai ga ya sauka kasa kawai, shine ka bar shi ya sauka, kai irsali kawai ka fake shi. Wa kana al-mushrikuna yafriquna ru'usahum, amma mushrikai kuma sun kasance suna raba gashin kansu, in kace yasdilu sha'ara bi kasri al-dhal aw bi dhammi al-dhal, duk wanda karanta yi, in kace yasdilu ala wadani yasdilu yayi, ko kuma yasdulu ala wadani yaqulu duka yayi, dalil din nan ko a saka kisra ko a sa rufu a kowanne a larabci yayi, mafhum tayyib. Wa kana al-mushrikuna yafriquna ru'usahum, amma musulmai sun kasance suna raba gashin kansu, ai farqur ra'si ma'anan raba kai shine mutun ya raba gashin kansu ya turo dai bangaren daman sa dai bangaren hagu, wato tsakiyar kan. Wa kana al-mushrikuna yafriquna ru'usahum, mushrikai sun kasance suna raba gashin kansu, me na faɗa daga farko? Mushrikai a kiyaye. Wa kana al-mushrikuna, mushrikai sun kasance. Wa kana al-mushrikuna, mushrikai an fahimta ko? Mushrikai sun kasance yafriquna ru'usahum, suna raba gashin kansu biyu, shine kaman a tsaga tsakiyar gashin sai a dawo da ɗaya bangaren dama ɗaya bangaren hagu. Wa kana ahlul kitabi yasdiluna ru'usahum, amma ahlul kitabi, so ai ahlul kitabi sune al-yahudu wan nasara, the Jews and the Christians, wadannan guda biyu sune ahlul kitabi, wanda Allah ya da kiran su a Qur'ani, wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayhi wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima. So sune al-yahudu wan nasara, su kuma sun kasance yasdiluna ru'usahum, suna yasdiluna, menene yasdiluna? Suna sace gashin su kawai yazo ba sa raba shi. Mushrikai suna raba kan tsakiya sai su sa rabi a dama rabi a hagu, amma ahlul kitabi al-yahudu wan nasara suna barin gashin kawai ya sauka ne ba tare da sun raba shi gida biyu ba, mafhum. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlul kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi shay'in, wa kana ya kasance yuhibbu yana so wa kenan manzon Allah, muwafaqata ahlul kitabi yana so ya rika dacewa da ahlul kitabi, duk abin da yake yana da sha'awa ya rika dacewa da ahlul kitabi, amma fi ma lam yu'mar fihi bi shay'in, cikin abin da ba a umurce shi da wani abu ba, duk abin da ba a masa wani umurni a ciki ba, to yafi sha'awan yayi koyi da ahlul kitabi inda ba masa umurni ba. Me dalilin da yasa yake so ya koyi da ahlul kitabi ba da mushrikai ba? Dalilin da yake shine asalin mushrikai, addinin mushrikai babu wata shari'a da daman yake tunkahun tafaci, asali addini ne da ya gino a kan son rai, addinin shirka ba a taɓa saukar ma da littafi daga sama ba, kaga kenan tun asali daman ɓata ne. Amma in ka ɗauki al-yahudu ai an saukar musu da mai at-taura, an-nasara an saukar musu da mai injila, to kaga ko da son rai ya shiga ciki to zaka samu wasu ɗabi'unsu akwai burbuɗin shari'a a ciki. To shi yasa duk wanda daman aka ba shi shari'a ko da ya ɓata a kashi 90 to watakila samu kashi 10 ko 5 daidai ne. To shi yasa asali su ahlul kitabi an saukar musu da al-kutub as-samawiyya, gare su aka saukar da at-taura, wasu malamai sun hada sufi Musa, gare su aka saukar da injila. To saboda cewa daman su suna da addini kuma suna da shari'a, kuma Qur'ani da yazo ya tabbatar da wasu daga cikin shari'o'insu, wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs, wannan abin da ake kira na kisasi, wanda ya kashare a kashe shi, ya karya hakuri a karya nasa, ya cire hannu a cire nasa, a cikin at-taura akwai shi game da ya tabbata Qur'ani, kuma Allah yace azumin Ramadana ma yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Har a yanzu ai wadanda suka riga musu wane ne al-yahudu wal nasara, yadda muka yi azumi su ma sun yi, bai wuce ina ga sati biyu ko uku ba wadanda suke cikin aqidar catholic suka kammala azumi, sun yi azumin kusan kwana 40. So kaga wanda dama aka ba shi shari'a tare da qur'ani yace sun jirkita shari'a din, fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Mun amince da sun canja shi, wa ma zalika canjawa da aka yi ba a ce sun cire dukkan attauran ba. Har a yanzu attaura akwai burbudin gaskiya a cikin injila, akwai abun da yake har yanzu gaskiya ne, akwai wanda yake an canja an girgita ne, amma me yasa ba mu aiki da shi ko da injila original din ce ba za mu bi ta ba, dan Allah turo annabin karshen zamani da kuma littafin da yake wa muhaiminan alai. Qur'ani shine littafi final littafi da Allah ya saukar, ko da yanzu mun samu original copy na attaura yadda Allah ya saukar da ita ba a canja harafi daya ba, original copy na injila yadda Allah ya saukar ba a canja harafi daya ba, za mu bi su ba dan Qur'ani aka ce mu bi. Wannan shine ka'ida, amma ba zai hana ko mu yi adalci ba mu ce a cikin su ana iya samu akwai burbudin gaskiya. Kaga suna iya azumi, in ka dauki littafin injila har yanzu akwai maganar sanya hijabi a ciki, in ka dauki littafin attaura da injila har yanzu akwai ayoyi da ke nuna zuwan annabin karshen zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ki sa manzo Allah zama duk abin da shari'a ba ta zo ta ce ayi kaza ko a bari ba, sai ga mushrika sun yi kaza, sai ga yahudu da nasara sun yi kaza, yafi sha'awai idan a cikin babin al'ada ne ba ibada ba, to yafi koyi da al-yahudu wal nasara. Me dalili? Saboda daman su an taɓa ba su littafi, amma mu kiyaye ba a cikin addini ba, a cikin mu'amala, don kaman gashin kai abu ne kawai na mu'amala, abu ne na al'ada. To shi yasa sai mu ce ba a cikin addini ba, saboda a cikin addini ka'ida kuma an ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, ba za ka je kai koyi da addininsu ba, amma abinda suka yi na babin mu'amala, na cin abinci, na shan abin sha, na gyara kan jikinsu, na yin abin hawa, na sanya sutura, matukar shari'a ba ce haramun ba ne, to sai ka saka irin nasu ko ka ci irin nasu, matukar shari'a ta yi shiru a kai, to bai zama laifi ba, don ababe ne da ba babi ne na ibada ba kawai, babi ne na al'ada da mu'amala. To ya fi sha'awan koyi da ahlul kitabi matukar lam yu'mar fihi bi shay, ya zama da babu umarin da aka masa a cikin wannan. Kuma musamman annasara qur'ani ya nuna suna da kusanci da musulmai, la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina. Kaga sai Allah yana cewa annasara kuma suna da kusanci ma da musulmai fiye da al-yahudi. Mafhum? Tayyib. Thumma faraqa rasulullahi ra'asa, so daga baya kuma shine wato karshen rayuwarsa manzo Allah, kuma sai ya fara raba kansa, wato a farkon rayuwar yana sake gashin kansa ne kamar yadda al-yahudu wal nasara suke yi, amma daga baya kuma sai zama yana iya raba kansa biyu, bangare ɗaya ya dama bangare ɗaya hagu. Me dalili? Malami suka ce saboda daga baya ya bayyana gare shi abinda mushrikan suke ba wani abu ne na ibada ba, so kawai convenience ne, idan kaga za ka yi haka gashin ka ya kai kai sai ka yi. Wato wannan kuma abu ne ke bayyana mana kada kawai daga kaga mutane suna yin abu ba ka yi tambaya ba sai ka aikata, shi yasa kaga yake aikatawa har san da ya bayyana gare shi cewa ko ka raba gashin biyu, tunda gashin ana iya yi, ko ka bar shi ya zuba yadda yake so, duk ɗaya ne. To a lokacin sai ya zaɓi wanda yake ga yafi bukata ya aikata. Shi yasa ka'idar musulmi na ƙware, baya aikata aiki har sai ya san me Allah ya ce a ciki. In ka duba littafin Al-Jami' As-Sahih na Imam Al-Bukhari rahimahullah, babi ya bude sunansa babul ilmi qabla al-qawli wal amal, babi da ke bayani akan kai ilimi gabanin kai aiki ko kai magana, duk maganar da aka yi ko aiki da ba a gina akan ilimi ba ana iya dana sani a ciki. Mu duba maganar malam mai akhdari Sheikh Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullah, wala yakillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fihi, baya halaka ga mutun ya aikata aiki har sai ya san menene hukuncin Allah a cikin sa. Shi yasa duk abin da baka san me Allah yace a cikin sa ba, sai kai tawakkufi, wato kai suspending din abu, har sai lokacin da ya bayyana gare ka ya halatta ai ko bai halatta ba ya zama in ka aikata akan ilimi ka aikata in ka bari akan ilimi ka bari amma kada ka ce bari mu fara daga bayan mu yi tambaya shi yasa duk mai ilimi in dai ya san darajar addini to baya yin aikin sa ya tambaya amma jahilci da son rage sa mutun yayi hukuncin sa ya gama sai buga waya akar makallani ne kaza ya faru sai nayi kaza to kuma bayan nayi kaza sai aka mun kaza sai na ƙara kaza ne mai hukuncin wannan wato in ma kisa ne a jaka shi bai dame shi ba ba zai fa yi tambayar ba san da abun ya jirkice ya lalace tukunin sai ya zo ya ce maka wai me hukuncin abun ya riga fa ya faru shi a jahilci ga hukuncin da yayi to ni me matsayin wannan musulmi na kware wannan ba ta sabu ba na sabani mafhum tayyib shi yasa daga baya da yaga babu laifi sai aikata imam ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi cikin fathul bari juz'i na 10 shafi na 362 yace karshen rayuwar manzon Allah yana iya raba gashin sa biyu sai ya raba rabi ya dawo da marabi ya dawo hagu mafhum tayyib حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن نافع المكي عن ابن ابي نجيب المجاهد عن ام هاني قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر اربع حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار امام الاباري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي امام الاباري عن ابراهيم بن نافع daga ibrahim bin nafi al-makki an ibn abi najih daga ibn abi najih al-mujahid daga mujahid bin jabr rahmatullahi alayh an ummi hani daga ummu hani yar uwar ali bin abi talib radiyallahu anhu kanat tace ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam na ga manzon allah tsira da aminci sabbata gare shi za bafa'ir arba yana ma'abocin dauri hudu akan sa kenan mun yi magana wannan hadisi a karatu na karshe a baya da yake yana da yalwan gashi manzo Allah kan ya daure shi gida hudu dai ya dunkule ya daure ya kama wani ya sa igiya ya daure ya kama wani ya daure ya kama wani ya daure shine yana dauri guda hudu ba ni so na ce yana kitso guda hudu dan ya fi kama da dauri amma kalman zafa'ir ana iya fassara shi kaman da kitso amma ya fi dacewa mu ce yana dauri shine arba'u ghada'ir kamar da muka karanta a baya ahadisi na baya cewa yana da arba'u khada'ir shine kulli guda hudu so da haka kenan ya halatta ga wanda yake yanayin gashin sa na larabawa ne ko na wasu daga cikin turawa suna da irin wannan ko na wasu daga cikin indiyawa suna da irin wannan wanda gashin yayi yawa ya halatta ka daure ka samu wani abu kai dauri kaman guda hudu akan ya halatta a gashin ya halatta gashin a zubar da shi bangare wani dama wani bangare hagu ya halatta kai isdalin sa kawai ka bar shi ya sauka da kansa yadda ake yi wannan ya halatta magana da na kare na kammala darasi akan ta safi da ya gabata shine cewa menene a sunna matsayi ko in ce darasi na karshe a sunna wanne fi falala da barin gashi da askewa na'am abun da ya tabbata a sunna da barin gashi da askewa duka halal ne a sunna babu wani wanda ya fi dai falala an yi tambayar nan zuwa ga Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala a cikin littafin Liqa'ul Bab Al-Maftuh shafi na 22 cewa wanne ne a sunna ya fi falala da barin gashi da kuma cire shi sai ya ce laysa min as-sunna babu wani wanda ya fi dan uwansa falala a sunna in ka ga abin da kafi sha'awa shine ka bar gashi sai ka bar shi amma in ka bari kuma fa shine shi da tace man kana lahu sha'run falyukrim duk wanda ke da gashi to ya tabbatar ya girmama shi ya mutunta shi kamar da cikin fathul bari juz'i na 10 so da ka in ka bari kana da aikin wannan gashi za a rika taje shi za a rika shafa masa mai wanda shari'a ta amince da shi za a iya ainihin wanke gashin za a rika damuwa in akwai wani abu na dandruff dole a rika kula ana kankarewa za a rika kula da wani abu na kwarkwata a cire za a rika gani in an je gona an dawo a gyara kan saboda me saboda gashi inda zaka bar shi zaka girmama shi daga cikin hikimar girmama shi saboda gashi na nuna kamalar mutum yadda kake kula da gashin ka shi yake expressing wa mutane yaya kamalar ka take personality ka ba za ka nuna gashi a dundunkula da kura da komai ka dauka cewa ba kuma a gona ka dawo ba yanayin sana'ar ka bane a dauka cewa wannan kamala ne shi dole ka ware ban lokaci ba kuma sunna tace wai ware lokaci a duk awa 24 kullun ka riga bashi awa 10 ba ba haka ake nufi ba a'a kula da shi da iya gwargwado da mutunta shi kuma in baka kiyaye ba kana da dandruff kamar gashin sai ka je cikin jama'a kai ta susa kuma har kai susa a wurin da bai dace a yi susan ba mafhum sai duk wanda ya bar gashi in dauda yayi yawa ciki ko kura ko dandruff ko kuma wata kwarkwata da je ta makale a ciki to za a ga mutum har gaban sirakaninsa zai je zauna yana susa kaga abu ya lalace to shi yasa ka'ida in ka bar shi babu laifi amma kuma dole ka mutunta shi da wannan shekku sai yake cewa manzon Allah a zamaninsa ya bar gashi saboda mutane a lokacin zamanin sahabbai suna barin gashi a kansu shi yasa dan ya nuna maka cewa askewa da bari duk ɗaya ne akwai hadisi da manzon Allah ya ga wani matashi ya bar gashi aka yayi aski sai irin askin gayu na yanzu aka bar gashin a tsakiyar kai aka cire bangaren dama da hagu irin yadda dai gayu mun san gayu ko irin yadda ake gaya askin sai ga askin gashin kamar wani jirgin sama aka dora to yadda gayu suke sai manzo Allah ya ga wani gayi ka san gayu tun zamanin sahaba akwai su sai manzo Allah ya ga wani irin wannan yayi aski annabi yana ganin sai ya ce ihliku kullu aw utruku kullu in zaka aske to dole fa ka aske shi daidai wa daida in kuma zaka bar shi to ka bar shi yadda yake amma ba daidai bane wani wuri ka aske biya wani wuri kuma ka masa talqabu wani wuri kuma ka bar shi ba a haka shine in dai zaka aske to a ko ina a rage shi daidai wa daida iya gurgudu amma ba wai a je a kare gashi a gaba baya a cire nan a kankare gefe a je ai wata aska a jiki irin wai gayu wannan duka da an yi ta yanzu har yanzu akwai wanda suke yi gaskiya manzo Allah ya ce masa in zaka yi ko ka cire shi duka daidai wa daida ko ka bar shi amma ka rage wani ka bar wani ba daidai bane da wannan Ibn Usaymin rahimahullah ya ce wannan yana nuna cewa ya halatta idan za a aske gashi a aske gashin kai idan za a bari a bari wannan muna magana ne fa akan gashin kai na'am menene matsayin aske kaman gashin jiki da ya fito wa mutum irin na hannu ko kuma bari mu faru daga nan me matsayin aske gashin gemu na'am haramun ne cikin magana mafi inganci na'am wannan mun fahimta ko akwai hadisi da dama da ke nuna wannan ba sai na tsawaita ba manzo Allah ya ce wasfiru lihiya ku tsawaita gemu na ɗaya kenan na biyu ya karantar da mu da cewa al yahudu suna tsawaita gemu gashin baki su gajarta gemu mu saba musu in ka dauki littafin adabu zifaf na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yace aske gemu ma na cikin canji halittar Allah da Allah yace wala udillannahum wala umanniyannahum fala amurannahum wala yubtikunna adana al-anami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah nana Aisha radiyallahu anha take cewa wanda ya cire gemu ya cire kansa a cikin tasbihin mala'iku mala'iku dare da rana tasbihin da suke shine subhanallazi zayyana rijala bil bihiya sarki ya tabbata ga Allah da yayewa maza maza ado da gemu kana askewa shikenan mala'iku suna tasbihi banda kai an yi asara ko bayi ba to shi gashin gemu ana barin sa ne gashin gashin baki fa me matsayinsa aske shi na'am sunna ne rage shi ba a so a cire gashin baki dukkanin sa amma ana so a rage shi ana so a rage ka'ida sunna rage shi yafi gashin kai mun yi bayani da cirewa da bari duk ɗaya ne amma in ka bar gashin dole ka kula da kanka da kuma kula da darajar gashin sai gashi na gangan jiki ko ya fito a kirji misali ko a jikin hannu ko a dai kama da haka menene matsayin cire shi malamai suka ce matsayinsa kawai al-ibaha halal ne idan namiji yana da gashi a kirji sai ya bari halal ne in wani lokaci ya ga akwai buƙatar cirewa sai ya cire halal ne gashi a hannunsa in ya fito sai ya bari halal ne in ya cire shi na'am menene halal ne ka duba littafin saƙon nufusul italaka fi tariqi istiqama na Sheikh Salih al-Munajjid duk gashin da ke wannan bangaren halal ne sauran gashi da ke kaman na hamata da kuma yake gaba wannan ma ka'ida a sunna ana cire shi menene mafiya yawan kwanakin da ake so mutum ya dauka ya cire shi na'am kwana 40 gashin hamata idan zaka iya yafi falala a rika tumbukewa idan za a cutu ya halatta a aske shi ko a sa wani cream a cire shi ya halatta amma in za ka iya hadisin ya ce tumbukewa so malamai suka ce zaka sai ka sa hannu a tuttuke shi haka akwai wanda na san sun saba akwai wanda sani saboda shekara kare a cikin minti uku duk sai tuttuke ba imagine ko mai ya tuga akwai sabo to an kaga za a tuttu kuma to ba shari'a ba da ce kai abin da zaka tuttu ba ko sallah idan ba zaka yi tsaya ba sai aka ce ka zauna in a zauna ta gaga da ce ka kwanta ka sa filo ka miƙe akan gado kuma ka ce Allahu akbar kai sayar ka saboda addini ai yana da sauki mafhum sai shi wannan gashin cire shi halal ne a bangaren mata idan mace kuma gemu ya fito mata kaman akarama Allah me matsayin ta bashi malamai suka ce haramun ne ta bashi koda ya fito dan jarrabawa mace ba za ta bar gashin ba dan akwai matan da ke da gashi suna gemu in sun bari yadda ka gana wannan zai take tare ni to kaga ai ko zama da mai gida ba zai dadi ba ba zai ma'ana ba zai shiga daki ce kina fitowa ya daga labule kuma ya ga gemu a yayi ai bai yi ba to a ka'ida malamai suka ce in mace ya fito mata za ta cire shi ba a so ka bari saboda fitiran halittar da aka halitta a ka'ida shine daman name na rashin gemu to kaddara kuma kai naka baka da shi gemu naturally haka Allah yake babu ya halatta ka sanya mai dan ya fito wani cream ya tsuro maka da gashi a wurin malamai suka ce bai halatta ba in kuma haka Allah ya halice ka ba mai gashin bane ka shafa wani abu kuma dan ka yi gemu wannan kuma bai tabbata ba a sunna sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu ya waye gari silin gashin gemu akwai lokacin da kwaya daya yake da shi kwa sili daya shine gemu ya damu wa manzon Allah annabi yace haka Allah yake so ya ganka so ka'ida daga musulmi shine duk yadda kaga gemun kannan to haka Allah yake so ya ganka yadda ka gana wa haka to haka Allah yake so ya gani yadda ka gana Mustafa haka Allah yake so ya ganshi nabiyin Abdul gashi nan yadda ka gana sa to haka Allah yake so ya ga kowa to yadda Allah ya fitar maka to haka yake so ya ganka sai ka zauna a yadda Allah yake so ya ganka jama'a da Allah wannan daraja ce ko ba daraja ba a ce haka Allah yake so ya ganka shi yasa yayi ka haka a ce hankalinka ya kwanta ko yayi maka gemun to hankalinka ya kwanta dan yayi ka yadda yake so ya ganka ne kuma wannan shine cikan bauta ka masa biyayya a cikin abin da yake so ya ganka a haka duk wannan ababe malamai suka ce inna mace ne sai da cire inna namiji ne kuma sai ya gyara shi abubuwa da suke shari'a ba ta yi tsanani a kansu ba sun shiga cikin babin mu'amala ko al'ada shine kaman wanda al'adar mutane ne zaka samu mutane suna kaman sanya kaya duk mun yi magana akai sanya kaya kaman gare kar ka ga wani ya sanya jamfa ka ce masa waye ce ka saka wannan bid'a ne to kai wani hadisi ne ce garan sunna ce a ka'ida wanda in ka samu mutane matukar kayan su bai saba wa shari'a ba yadda suke haka ake so kai in ka shiga cikin wani society wannan ba a san aka gemu gashin kai kamalar mutum duk mutum mai daraja a garin yana barin su ma baya askewa to a ka'ida anan kuma sai ka bar su ma in ka shiga wani wata kasa kuma duk mutanen kirki dabi'ar su shine duk safiya askin gashin kai to yi kokari duk safi ka askin gashin kanka wannan shine kuma ka'ida in ka shiga cikin wani mujtama yadda suke yi sai kai in kuma cikin mujtama din da barin gashin kan da askewa duk ɗaya ne kai ma sai ka zagi wanda kake so to haka Sheikh Usaimin rahimahullah cikin liqa'ul bab al-maftu yace haka sanya kaya ko ka sanya jamfa ko ka sanya jallabiya ko ka sanya gare ya ta'allaka da a cikin wannan mujtama kake rayuwa yace duk wadannan ana duba al'adar mutane ne in ka je ka samu al'adar mutane za a sa wallo sai a dan daura zani akai dan gajere kamar Malaysia ko India sai ayi ina tabbatar maka yau in zan je Malaysia in ka ga hoton za ka ga dan zani a daure dan zanin ba na koyi da mata bane inda na samu kaina haka duk mai mutunci yake a tashi kuma sai ga liman ya zo limanci ga wando ga kuma wani dan kyalle kaman zani ya daura to ne laifi nayi in baka yin bane sai ka zama abin kallo in kai shine daidai so shi kaya matukar shari'a ba da ce nau'i kaza haramun bane to ya halatta ka shiga cikin jama'a sai ka sanya irin kayan su yakan sa su yadda da kai su rutsu da kai in ka zo da wani sako na gaskiya suna iya sauraron ka amma in ka kyamace su a bisa ga al'adar su da barci karo da shari'a ba za su kyamace gaskiyar da ka kawo musu haka nau'in abinci in ka ga wani ya je yana cin wani nau'in abinci yana cin eba ka tafi gari in yamurai kai ma sai ka ci ka ji inda ake cin pounded yam sai ka koya in ka ce waye ce a cikin ce shi tuwon masara da kake ci waye ce ka ci ai babu aya babu hadisi shi bangaren abinci ka'ida a abinci komai halal ne wanda yace haramu kage ta to kawo aya ko hadisi amma wanda yace halal ba a neman aya a wurin sa dan duk qur'ani ko hadisi babu wanda yace ci shinkafa ko cituwan masara ko cituwan gero ko ka ci buscigo babu wanda ya fara saboda duk abin da shari'a ta yi shuruto sai a aikata amma a bangare na abinci kenan wanda ya haramtar shi ake nema ya kuya kawo hujja kaman haramtar da naman alade wannan ai kan reza qur'ani hurimat alaikum albaytatu waddamu wa lahmul khinzir wannan abili yazo a cikin nassi ke sa ka'ida ka bar cin abinci in kana yawo a duniya dole ka sanya ido musamman wanda ke yawan shiga Europe da America da South America sai kai hakuri ka sa ido akan abincin da kake ci in kai wasa yanzu za ka yi ta cin alade kana koshi saboda naman alade sai ka ce bacon kuma alade yake nufi ba zan ce pork ba sai ka samu nau'in alade content din sa iya da suna bi a shirin sai ka zo ka ga an maka sausage lafiyayye wani sai ya cako sai ya tambaya sai ya ce mai alade ne wani haka irin wannan kwadayen daga nan Abuja ne je China wai shi na son cin sabon abu ya je kawai ya dauko abinci ya duba menu ya ga wani abu sabo da aka yi a hotel din yana gani shi a sa'an nan a kawo ya sa a gaba zai ci abokinsa ya dace ne a tambaya shi abin da ya burge shi ya ce ka tambaya ya ce to bari tambaye su ya kira masu sabin ɗinsa aka ce mai wannan aka sai masa harshen kare ne harshen kare ne kun ga irin China sai kai hakuri su fa a China duk abin da ke motsi in dai ba mota ko jirgi ba ko keke to komai halal ne ko nama mutum sai a dafa a ci ba damuwa bane in dai abu na tafiya to halal ne za a dafa maciji a ci za a zauna a gasa maka kunama a ci kadangare za a hada a ci komai ka gani kuliya za a dafa da ka ci a ce fefe su ɗin kuliya ne yau to bare in ka shiga cikin irin Europe South America America wanda bai cin alade shine abin kallo ka bai da kai yanzu a garin kan ce ga macin alade sai ka kallo to a can wanda bai ci ne abin mamaki kisa wannan kuma tunatarwa ne ga ƴan uwa duk wanda ke yawo fa sai ya sa ido ba dalili ba ne a saki a jin su za a ci komai daga ci alade da aka yi bismillah aka yi kambara gara ka ci naman ragon da ya rasu shi ya fi sauki gaskiyar magana naman rago da ya rasu ka yi bismillah ka yi kambara ka ci ya fi sauki daga ci alade da aka masa bismillah aka yi kambara aka yanka ko kai baka ci haka ba so da ka dole a rika sa ido akan irin waɗannan ababe muhimmai ne ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala ke cewa cewa za a ga daga cikin malamanmu na baya irin su sheikh abdul aziz bin bas su sheikh abdurrahman bin nasir sa'adi su sheikh muhammad nasir bin albani rahimahullah ba ka ganin suna tara su ma a kansu saboda suna da fahimtar tara gashi da cirewa kawai mutum zai duba bukatar da yake da shi ne ya aikata idan kana son barin gashi a kanka ba laifi bane idan kuma baka so ya halatta ka cire shi abin da ke da kyau a tunatar kuma akai shine dole a wurin yin waɗannan ababe dole mutum ya zama fa ya san addini shine ta inda zai nisanci abin da ya zama kai tsaye koyi ne da addinin wasu in ya zama kai tsaye addinin wasu ne kuma in ka jijin ba za ka yi ba idan da yanzu zuwa Malaysia da kai sanya zanin nan addini ne na wani addini to anan kuma sanya shi ya zama haramu amma ya zama kawai yanayi ne mode of dressing ne nasu wanda ba addini ba ne haka ake yi kuma liman ma haka yake yi ladan ma haka za ka gazo yana kiran sallah da ɗan wannan zanin nasu akan wannan sa idan kai wannan ba kai laifi ba ba ma ganin su Sheikh Ahmad Didat da rahmatullahi alaihi ba su da yake sawa ba saboda inda ya tashi haka mujtama din yake yanayin environment da ka samu kanka haka yake kana cewa su da ya saka haramu ne zai ce to wani hadisi ya mai da jamfar taka da jallabiya da gari na kuma ya zama sunna saboda gabanin ka ce wani abin da ya haramun ne kai na kan dukunna ina nasu da yake sunna ne in abu na addinin su ne yadda na faɗa ba za a yi koyi ba saboda man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wannan hadisi ne sananne yana cikin sunan na Imam Abu Dawud rahimahullah hadisi na 431 duk wanda ya koyi da wasu mutane to yana tare da su kuma kada mu manta da hadisin da manzo Allah yake cewa la anna rasulullah al mutashabbihina min ar rijali bin nisa wal mutashabbihati min an nisa'i bin rijal ya zo a cikin bukhari hadisi na 2885 anan ma kuma in za a yi sai a kiyaye kada a sanya na mata kar kuma ka je malaysia sai ka ce to kayan mata za ka saka na al'adar su haka kuma bai yi ba sai dai ka saka na mazan su iyalinka kuma ya halatta saka na matan su matukar ya rufe inda ake bukata ya rufe kai kuma sai ka saka irin nasu amma da sharadi inda shari'a ta ce a rufe ka tabbatar ya rufe maka inda kuma ta ce kada sutura ta wuce ka tabbatar bai wuce wurin ba kowanne ka sa kuma sai ka kiyaye wannan mafhum so da haka wannan shine matsayi na shari'a akan kaya Allah subhanahu wataala ya sa mu wani lafiya babi na gaba babu ma jaa fi tarajjuli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam za mu shiga wannan babin kuwa ba zai yi ba ko so akwai tambaya ɗaya da naga dan uwa ya miko ina zama anan ban ga takarda din ba sai dai na tuna tambaya din yana tambaya akan matsayin health insurance a musulunci menene matsayin insurance na rashin lafiya a musulunci wane ne san matsayin sa a musulunci lo bata wata na da tsawo amma magana mafi inganci a musulunci insurance na lafiya bai halatta ba wane ita ce fatawa ta malaman musulunci da ke Saudiya da kasar Misira duka sun yi tafagi health insurance ba halatta ba a musulunci daga cikin mafi girman dalilin su shine akwai karancin tawakkali ga Allah subhanahu wataala da kuma karancin yadda da kaddara ya zama hatta a lafiyan ka sai an baka wani insurance ka kunna so zaka suka ce akwai rashin tawakkali da imani da kaddara na abun da Allah subhanahu wataala zai aukar maka na alkhairi ko na sharri kula ga wannan suka ce a magana mafi inganci baya halatta ai haka wallahu ta'ala a'lam na'am wannan yace ma Allah gafarta malam menene hukuncin asiya gashin gira na mata me matsayin cire gashin gira na mata na'am me matsayin sa haramun ne a cikin magana mafi inganci ya shiga cikin abin da ake kira canji halitta bal shi yana da hadisi wanda ya tsinuwa ma akai kai tsaye wanda a hadisi ya yi tsinuwa akan attachment mace ta kare gashin kanta haramun ne hadisi ya yi tsinuwa akan matan da ke cire gashin gira ma hadisi ya yi tsinuwa akan matan da ke yin wushuriya wanda Allah bai halicce su da shi ba duk waɗannan ababe ba sa halatta a cikin musulunci in kana da shi sai kai idan baka da shi sai kai me sai ka hakura wallahu ta'ala ala wannan kuma sanarwa ne kwamitin masallaci suka ce a yi cewa assalamu alaikum Sheikh Muhammad Awal founder and director of Zaitun Da'awa Institute ZDI a think tank research center with headquarters in Seattle Washington USA and branches in NY Atlanta Nigeria and Ghana to speak on why the West is coming to Islam at An-Nur Masjid on Thursday 27 April 2017 between Maghrib and Isha. Tunatarwa ne cewa Sheikh Muhammad Awal zai zo shi ya gabatar da muhadara a masallacin nan zai zo daga Seattle Washington zai zo wannan masallaci ya gabatar da muhadara akan me yasa mutanen West suke shiga addinin musulunci afwajan afwaja a wannan masallaci na An-Nur ranar 27 ga wata na 4 Gregorian calendar shekara ta 2017 kamar da suka rubuta so ya zama hijira nawa kenan yau muna 26 Lahadi 27 Litinin da 8 Talata da 9 Laraba ya zama ko 30 ko dai zai zama 1 ko 2 ga watan Sha'ban kenan ko so in haka ne ma ya dace a tunatar akan Sha'ban din aiko akwai hadisi riwaya na Muslim rahmatullahi alaihi da ke cewa kana rasulullahi yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum wa ma ra'aytu rasulullahi istakmala siyama shahran qat illa ramadan wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthara min siyama min Sha'ban nana Aisha Allah ya kara mata yadda radiyallahu anha ummul mu'minin tana cewa manzon Allah ya kasance yana yawan azumin nafila yayi ta jerawa wani lokaci sai ya dauka ma kaman ba zai huta ba wani kwanaki kuma yakan dan huta har dauka ma ba zai azumi nan kusa ba sai ta ce ban taba ga yayi azumi na tsawon wata guda banban da ramadana wanda yake tabbatar mana azumin tsofi bai da asali a musulunci azumi na tsofi mun ji ko bai da asali shi tsoho na ramadana ma ajewa yake in ba zai iya ba sai a rika bashi ya rika suhur dinsa da safe karfe 9 da rana kaman bayan azhar sai a bashi bude bakin sa wajen magribi dan za a yi za ku yi bude bakin nan sai a diba masa sai bude baki na biyu kaida a musulunci shi tsoho yana ajewa ne amma mu rashin tausayiya za tsoho ya tsufa sai azinci rajab yayi sha'bani yayi tazarce ramadan azumi kusan 90 sai ga ya kammala sai ya doro aba jama'a ko kisan kai akai ba azumi a 90 a dunkule ai 60 ne kuma wai duk ibada da yawa Allah wai sai ya tsofa sai ya kara masa gaskiya azumin tsofi ba yi da asali abin da ya tabbata shine ya halatta azumin nafila da yawa a cikin sha'ban nana Aisha take cewa radiyallahu anha ban taba ga manzon Allah yana yawaita azumi na nafila ba kaman a watan sha'ban a wani hadisi a bukhari ma sai ta yi kana yusumu sha'ban kullahu illa qalila yakan azumci sha'ban kusan dukkanin sa sai dan kadan ne yake bari a ka'ida kuma idan sha'ban ta raba biyu ba azumi hadithin imamu ahmad rahimahullahu ta'ala dake cikin sahiha ya ce idan ta safa sha'ban fala tasumu idan sha'ban ya raba gida biyu ba a yin azumi kamar ran 15 ga wata sai a tsaya zaka iya yin sha'ban tun daga 1 ga wata har 14 15 ga wata sai ka tsaya 16 zaka yi azumi amma nan ko ba zaka yi da yawa kaman farkon ba zaka iya kaman azumin daud alaihi salam yasumu yawman wa yuftiru yawman yau yayi gobe aje ko kuma bayan rabin ta wuce sai ka rika yin litinin da alhamis to a ka'ida ana so kai da yawa a farkon sha'bana in ta raba biyu sai ka tsaya in ta kuma wuce sai ka dauki wani tsarin yin azumin da bai kai wanda kai a farko ba to da haka watan sha'bana wata ne da ake so mu yawaita yin azumi na nafila Allah subhanahu wataala ya taimake mu azumin tsofi asali a jahiliya ake yin sa shi yasa sayyidina umar radiyallahu anhu zamanin sa in ya gama su yin azumin ma yakan dauki bulala yana musu ya ce ku daina bai halarta ba ba sunna kamar da yaro shirtafin saiful qati lin niza na sheikh muhammad al marzuq cewa baya halata aiki ne na jahiliya wallahu ta'ala alam to anan sai da mu dakata insha Allah tambaya rubutawa ake dan uwana in mutun ya da tambaya sai ya rubuta subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah za mu dakata a wannan babi idan muna cikin rayayyu a karo na gaba idan Allah ya kaddara hado mu sai mu tashi akan babi na hudu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله تعالى اعلم